sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Asabar 18 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger bayan da kungiyar 'yan ta'adda suka kai wa sojojin kasar hari, ministan tsaron kasar Kalla Motari ya yi kira ga kasashen duniya da su hada kai domin tunkarar kungiyoyin ta'addanci. Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da tasirin azumin watan Ramadan, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, masu saurare, da fatan an sha ruwa lafiya ga labaran. Jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau mai mulkin ƙasar Australia ta yi wata babbar nasara ta bazata a babban zaben da aka yi yau dinnan Asabar, sabanin abin da hasashen ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna, na cewa jam'iyya mai tsaka-tsakin ra'ayin gabadai-gabadai za ta kawar da jam'iyya mai mulkin daga mulki. Prime Minister Scott Morrison ya kwatanta nasarar da jam'iyyarsu mai sassaucin ra'ayin riƙau ta yi na samun wa'adi na uku a jere da haihuwar 'ya'yansa biyu mata, Abi mai shekaru 11 da Lily mai shekara 9, waɗanda aka yi cikinsu kamar yadda aka saba, bayan da duk wani yunkuri na amfani da kimiyyar zamani wajen da shan ƙwayaye ga bakarariyar matarsa ya ci tura. Dama can na yi imani da kasancewar mu'jiza, abinda Morrison mai shekaru 51 ya gaya ma taron jama'a masu cike da farin ciki da annashuwa kenan. Ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Amurka ta fara tura ɗaruruwan bakin haure daga kudancin Texas zuwa San Diego a jihar California, saboda a ci gaba da tantance su a cewar jami'an gwamnati a jiya Juma'a. Dambon bakin hauren da ke kwarara zuwa Amurka neman mafaka sun boyayi jami'an shigi da ficin Amurka. Bakin haure sama da 500,000 aka damke a inda Amurka ta yi iyaka da Mexico a bangaren kudu tun daga ranar 1 ga watan Oktoba, abinda ya zama da wahala a tantance iyalan cikin lokaci. An yanke ma wani tsohon jami'in hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka CIA ɗaurin shekaru 20 saboda bayar da wasu bayanan tsaron ƙasar Amurka ma wani jami'in leƙen asiri na China da ya yi. Jiya Juma'a aka zarta da hukuncin ɗaurin ga Kevin Patrick mai shekaru 62. Wannan batu na ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa inda China ke amfani da wasu tsaffin jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa na Amurka, tana sa su ci amanar ƙasarsu da kuma abokan aikinsu, a cewar mataimakin Attorney General John Davis. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin Koriya ta Arewa na tangal-tangal yayin da yake fuskantar takunkumin ƙasa da ƙasa, kuma wannan durƙushewa ta tattalin arziki na nufin kenan su kansu 'yan bokon ƙasar da sauran masu faɗa a ji na ɗanɗana kudarsu, a cewar kwararru. La shakka magabata a Koriya ta Arewa na jin jiki, a cewar Joshua Stanton, wani lawyer a Washington DC wanda ya taka rawa wajen tsara daftarin kudirin takunkumin da aka kaba mu Koriya ta Arewa a shekara ta 2016 manyan jami'an gwamnati da jami'an soja waɗanda ake musu ganin masu fada aje a Koriya ta Arewa sun kai wajen 2000 Mataimakin shugaban Australia Hans Christian Strache ya yi murabus a yau dinnan Asabar bayan da wasu jaridun Jamus biyu wato da Der Spiegel da kuma Süddeutsche Zeitung suka buga wani labari da hoto mai nuna yana bayar da wasu kwangiloli ma wani dan kasar Rasha ba kusa kaida ba yau dinnan Strach yace an auna shi ne da bita da kullun siyasa to amma ya amsa cewa abin da yayi kamar yadda dai aka nuna a hoton bidiyon wauta ce da kuma kuskure masu nazarin al'amuran siyasa sun ce wannan tabargazar ta jifa ayar tambaya kan hadakar jam'iyyar Strach mai amar bakin haure ta Freedom Party da jam'iyyar su shugaba Sebastian Kurz ta masu tsakatsakin ra'ayin riƙau cikin rudani babu wani daga cikin su da ya ce wani abu game da wannan al'amarin kamfanin mai na Exxon Mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan kasashen waje daga lardin Basra wato lardin Basra na kasar Iraki ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya a gabas ta tsakiya wani babban jami'in gwamnatin Iraki da kuma wasu majiyoyi uku sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa an kwashi ma'aikatan ne jiya juma'a da kuma safiyar yau dinnan Asabar zuwa kasar Dubai da kuma wani rukunin gidajen da ke cikin lardin na Basra wani jami'in wato bangaren mai na gwamnatin Iraki ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta AP shugaban kamfanin mai na gwamnatin Iraki Hassan Abdul Jabbar ya ce an kwashi ma'aikatan ne saboda kawai kauce ma abin da ka faru da kuma na wucin gadi ne kawai amma ba wata tartibiyar barazana kasancewar takaddama tsakanin Amurka da Iran ta dada janyo fargabar yuwar mummunan tashin hankali ya barke a gabar ta tsakiya shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana shigowa da wasu motocin kasashen waje cikin Amurka a matsayin barazana ga tsaron kasa to amma ya jinkirta daukar mataki zuwa watanni 6 lokacin da zai kara haraji kan motocin da ake shigowa da su daga Turai da kuma Japan a yayin da jinkirta daukar matakin ya kauda yuwar ƙara tsananin takaddama tsakanin Amurka da Turai da kuma Japan ayyana wasu motocin kasashen waje a matsayin barazana ga tsaro da aka yi ya fusatar da masu kamfanonin motocin wata kungiya mai wakiltar manyan kamfanonin motocin Jamus da Asia ciki har da Dalma da kamfanin motocin Toyota da na Volkswagen da kuma kamfanin rukunin motocin Honda da na Nissan sun bayyana ayyana masu wato wasu motoci a matsayin barazana ga tsaro da aka yi da shirme a yayin da yake jawabi jiya jama'a Trump ya ce kamfanonin kera motoci a Amurka na fuskantar durkushewa saboda rashin daidaito a gasar da suke yi da na kasashen waje ya ce ya amince da rahoton ma'aikatar cinikayya da ke nuna cewa wasu motocin da ake shigo da su na barazana ga tsaro to amma bai bayyana irin motocin ko kuma bangarorin motocin da ke barazanar ba
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan kazamin harin da kungiyar 'yan ta'adda suka kai wa sojojin Jamhuriyar Niger, hukumomin tsaron kasar sun buƙaci kasashen duniya da su haɗa kai domin tunkarar kungiyoyin ta'addanci. Wanda alamu ke nuna cewa suna ƙara kullo da wasu sabbin dabarun yaƙi. Wakilin murya Amurka Suleiman Barma daga Yemen ya aiko mana da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira ministan tsaron ƙasar Niger Kallamu Tari ya fara ne da yi wa 'yan jarida bayanin abubuwan da suka wakana a yayin harin da ya yi sanadiyar mutuwar askarawan Niger kimanin 28 a ƙauyen Balleberi na kusa da Tongo-Tongo. iyaka da kasar Mali.
Ana ta hi ɗan uwansu sun ka wada bisa ga Nakiya. Nakiya ta tashi da motar su. Ta ji mu ɗan uwansu sun ka tsaye da motoci sun ka duro su samu su ceci ɗan uwansu sun ba da ƙarfin su ga ceton ɗan uwansu makiya sun ka kewaye su sun ka bude musu wuta. Wajen mutum 100. Wannan ita ce ta faru. A can iyaka da Mali. Wuri ne wanda ake dauka awuyi ana tahiya. To samu mutanen namu wanda an ka jima ko an ka kashe ya dauka mana lokaci turar da an kai abin har jiya da safe ƙarfe 3 da rabi sojojin mu suna buɗar dangin su da su sun ka kwanda su sun ka ini har sun ka kawo su sun ka musu sana'a suna neman ahuwa ga uwaye saboda sun yi jira a basu labari ba mu bada shi a lokaci ba saboda yanayi na aikin wannan
bayanan farko-farko sun yi nuni da cewa yan bindigar da suka tabka wannan ta'asa sun samu haɗin kai daga wasu mutanen gari
in ana ba mu bayani yan ta'adda ba su kawo mana hadari bai yiwuwa ne a ce mutane su ratso da ƙasan Mali su shigo ƙasan har su kawo wuri kamar kutuka ne wanda su yi banna kutuka ne su zabura su ce suna da ƙasar Mali ta hiya ce mai wuyayi a ce an yi shi direct ba a laɓe wani wuri ba in ko an laɓe wani wuri wani ya gani neman sa akwai masu ɓoyewa yana da kyau a hukunta masu ɓoye da ta'adda
rahotanni sun ce ƙungiyar IS Nation Sahara ce ta ɗauki alhakin kai wa sojojin Niger wannan hari na ƙauyen Balleberi abin da ya sa gwamnatin Niger ke ganin ya zama wajibi ƙasashen duniya su haɗa kai
dama mun san wannan yaƙi na kumjoyi ne na duniya na ta'adda wanda akwai kowa cikin su akwai nasaru akwai laraba akwai bugaje akwai hilani akwai kowa ciki dan haka na muke cewa yakin wannan bai yiwuwa sai kowa ya sa hannun shi yaki ne na duniya saboda haka nan ne mu tsakanin mu afrikawa muka gama kanmu mu biyar mun kai je sink dan mun kokowa da su tunda duk kasashen mu akwai wannan matsalar mun ka gama kanmu daga haka wajen mun hudu cikin lakchad tunda mun san duk matsalar guda ce ta Boko Haram
Sune Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mummuni Barma masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4 na yamma da minti 42 ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogon naku yalle kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
My name is Amakanara. I am the National Coordinator of Nigeria Sex Workers
Mata masu zaman kansu sun yi zanga-zanga bayan damki fiye da 70 da ya faru daga masu rawa tsirara a wani club Karamelo a Abuja. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi umra da ya zo ɗan kwanaki bayan dawowarsa daga London.
Because you declare that a Emefiele is not fit to hold public office. And to refund it to
Mai Kormoto Dr. George Ubo ya shigar da gwamnatin babban banki Godwin Emefiele kara da zargin sa da karkatar da fiye da dala biliyan 28 hakan dai bai hana majalisar dattawa tantance Emefiele ba bisa bukatar shugaba Buhari da hakan ya sabunta masa wa'adi injiniya magaji shine kakakin Ubo
a ce irin wannan mutum kuma za a dade shi kan wannan abu to muna dai roko shugaban kasa tunda shine ke da cikakken iko a nemi Dr. George Ubo da kundin bayaninsa ya bayyana gabansa ya yi bayani
majalisar wakilai ma ta mara baya ga wa'adin Emefiele Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
haka to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya yau dattawan da za su saki yi ma yan arewacin Najeriya jawabin su ne mai martaba sarkin da a jihar Bauchin Najeriya Alhaji Usman Biliyamin Usman da mai martaba sarkin Tangale mai Tangale Dr. Audu Buba ga mai martaba sarkin Das
zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar dan adam musamman idan akwai zaman lafiya za a samu abubuwa na ci gaba harkar ilimi zai inganta za a samu ingantaccen kiwon lafiya za a samu bunƙasan kasuwanci wannan duka zaman lafiya shike jawo wannan inda aka ce babu zaman lafiya to duka waɗannan abubuwa da na ambata ba za a iya gudanarwa ba wallo addinin da mutum yake ma ba zai iya tafiyar da shi ba inda babu zaman lafiya to saboda haka zaman lafiya abu ne mai muhimmanci kamar yadda Allah Ubangiji ya halicce mu harshe daban-daban kabila daban-daban da jinsi daban-daban kuma yazo ya hada mu cikin ƙasa daya muna kuma zanne tare da ƴan uwa to ya zama to dole mu rungume zaman lafiya mu ga kuma yadda zamu zanna lafiya domin mu ci gaba abubuwa da ke ƙara inganta zaman lafiya tsakanin al'umma suna da yawa gwari ɗaya daga cikin su shine cuɗanya musamman kamar auratayya tsakani da kuma cuɗanya irin na wajen neman ilimi makaranti da za a haɗu da mutane daban-daban yare daban-daban aje ai zama kuma koyi ilimi koyi karatu wuri guda da kuma ayyuka ne da kullun da ake wajen aikin gwamnati ko kuma aiki irin na kamfani shi ma yana dada jawo cuɗanya tsakanin kabilu daban-daban kuma yana inganta zaman lafiya tsakanin al'umma alhamdulillah mun san Allah ya yi mu kuma muna da addinai daban-daban amma duk da haka muna zama wuri guda mu kuma yi mu'amala kuma idan aka samu ingantaccen zaman lafiya to kowa zai iya yin addininsa tsakaninsa da Allah kana musulmi za ka yi addinin ka na Islam tsakani da Allah ka bi teachings da doctrines na Islam haka kuma idan kana Christianity za ka yi addinin ka na Krista kuma ka bi teachings da doctrines da Christianity ka gudanar da rayuwarka kai amma dukkan addinan da muke mun tabbata duka suna koyar da zaman lafiya ne zaman lafiya tsakanin ƴan uwa zaman lafiya tsakanin family a cikin gidan mutun kansa ka so zaman lafiya a cikin ƴan uwanka ka so zaman lafiya unguwanka ka so zaman lafiya a garinka ka so zaman lafiya sannan a ƙasarka gaba ɗaya ka so zaman lafiya haka duniya baki ɗaya na buƙatar zaman lafiya domin a samu ci gaba a samu rayuwa nagari a samu kuma ɗaukaka a duniya da idan Ubangiji wannan abubuwa da ake da kuma wannan abubuwa da suke ƙara inganta zaman lafiya da aka rungume su to za a ga ci gaba gwari abu na gaba da ke ƙara inganta zaman lafiya shine abin yi dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa wanda zai kawo masa wani abin income to wannan zai sa mutum ya zanto ya san zafin kansa kokarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa ya kare mutuncinsa da shi to duka idan aka samu irin wannan ana yi to shi ma yakan ƙara inganta zaman lafiya idan babu abin yi zama haka kawai to shi zai sa mutane su ta saka wasu abubuwa mara kyau a zukatansu har a ta san cewa hasada ya shigo ciki sannan ka ga wani da abu ka nemi kuma ka lalata abin shi kansa ka lalata shi to lalle wayannan abubuwa suna da ƙarfi ƙware wajen inganta zaman lafiya abu na uku kuma shine in aka tsaya bisa ga addini tsakani da Allah shi ma wannan yana inganta zaman lafiya don babu addinin da take koyar da tashin hankali ko fitina duka sai dai addinan mu suna koyar da ingantaccen zaman lafiya ne a tsakanin al'umma da kuma yadda za a bauta wa Ubangiji saboda haka ina ga wayannan abubuwa guda uku idan aka same su to tabbas za a samu zaman lafiya na gari a tsakanin al'umma kuma za a samu ingantaccen rayuwa za a samu ci gaba na harkar ilimi da harkar kiwon lafiya da harkar kasuwanci nan gaba ɗaya kuma sai ga ƙasa ya bunƙasa an samu rayuwa mai kyau shi zaman lafiya kamar yadda na faɗi wayannan factors guda uku da ke inganta shi idan an zo kuma za a sake duba ta fannin shugabanni shine adalci a tsakanin al'umma shi ma yana dada inganta zaman lafiya duk mutumin da yake shi ke da laifi a bashi laifinsa wanda ke da haƙƙi a bashi haƙƙinsa to wannan yana ƙara ƙarfafa zaman lafiya yana inganta shi kuma yana jawo daraja juna ƴan uwa a cikin al'umma idan aka ce babu adalci ba tsaya kan gaskiya ba to babu wannan abin da zai ta haddasa banda sai dai fitina to saboda haka shugabanni kira da muke a gare su shine a tsaya a duba duk inda ka samu kanka ka tabbatar da cewa ka gudanar da shugabancinka da adalci in kai shi bisa adalci to da dan ubangiji zaka ga al'umma da kake jagoranta za su zanto al'umma masu nutsuwa masu biyayya kuma masu son zaman lafiya mun gani a baya shugabanni da suka yi su sabu baka tafa balewa da sauransu makamantansu kowa ya ga yadda suka gudanar da mulki a kasar nan kuma suka bi suka Allah ubangiji ya dauki ransu kuma an ga me suka bari baya bisa abubuwan da suka yi saboda haka adalci kuma shi ya jawo wannan har yau ake tattuna su a koyaushe duk abin da za a yi sai an yi misali da su to idan da shugabanni za a yi irin wannan da dan ubangiji to za ga al'umma na biye za su zanto masu biyayya kuma masu son zaman lafiya gore insha Allah
shi ma mai martaba sarkin Tangale mai Tangale ya ce
kuma da cewa mu wanda da matuntumin muke da shi a arewa kuma yana tafiya wasu dalilai wanda ya kamata mu yi tunani a kai saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu karka ce don wane ya bata shikenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura domin kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan wuyan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma dawo yan uwanmu na kudancin Najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci Najeriya ta samu cigaba saboda ne saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallo abu yana ta kan baci domin idan abu din ta baci kasan gaba daya ta baci ni ina so mu gane mu ma arewa Najeriya da kake ji bacin ta a arewa shine bacin Najeriya saboda haka mu dawo hankalinmu ko me muke ji mu sai mu arewa mu hankuri mai hankuri mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza idan wanda abinda ya kama na gaskiya ne a fadi gaskiya mu fadi gaskiya mu kawo abubuwan da za ta kawo mana hadin kanmu a kasar nan kar mu yadda mun son zuciya kar mu yadda mun son zuciya wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government mu dawo ga state mu dawo ga arewa mu dawo ga kasanmu Najeriya gaba daya duk abin da ka gane ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi abin da ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi yanzu muka je muka yi magana mu kawo na mu kowa ya koma mu falka duk kasan ta koma ba musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasan mu ta koma ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu rungume juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar bambanci ta fuskan son zuciya cewa wannan abu ba ni ne ba ba zai ba saboda haka ni ina kira da babban murya mu dawo mu riki kasar nan mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu roki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna idan ba haka ba ya amu jikokinmu za su zo tambaye mu su waye ne ne a wayannan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu karka ce don wane ya bata shikenan sai mu ci gaba da batawa mu hakura mu dawo juna mu hadu mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba ba za mu bari abu yana baki muna gani ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da zumara.
To madalla albarkacin watan azumin watan Ramadan ga wannan sakon.
wato tasirin azumi a cikin rayuwa na abu ne wanda ba zai musaltu cikin sauki ba, amma gajeren kari zan iya cewa azumi ya kawo canje-canje cikin rayuwa na da yawa, misali ta bangaren lafiya na wanda a da nakan samu kasala sosai, amma idan dai na dauki azumin nan sai yanzu jikina ya dan yi sakayau ta inda ya kan bani daman gudanar da aikace-aikace na. Sannan kuma azumi ya koya mu wasu darasi na rayuwa, misali kaga a da nakan ji labarin cewa irin akwai gidajen da sukan zanna ba su iya samun su ci abinci, to yau dalilin daukan azumi ya tabbatar min da wannan, ya koya mu hakuri da yunwa, ya koya mu hakuri wajen yin biyayya ma Ubangiji na, sannan ya koya mu hakuri wajen gudanar da ibadodi na a cikin wannan azumi din da kuma har bayan ta ma insha Allah.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Yamsa. Azumi dai babban wani al'amari ne mai tasiri a rayuwar dan adam, dukkan wani musulmi da ya amsa sunansa musulmi to ya tabbata da Allah azumi idan ya dawo dinsa yakan koya masa hakuri, juriya da gaskiya da kuma riƙon amana, da idan ka dauki abu tsakaninka da Allah zaka iya hana kanka ci da sha tsawon wani wasu awoyi da dama, to wannan shine zai sa koda amana ne wani dan uwanka ya baka zaka iya rike mar amana saboda tsoron Allah, zai kuma koya maka hakuri da yunwa yayin da ka rasa zaka iya hakuri saboda Allah.
Sunana shi Salisu Shinari Bauchi. So gaskiya tasirin azumi mun gode Allah da ita kanta addinin mu ta musulunci ta wajabta mana ne azumi. So gaskiya ya canja mun rayuwa kamar irin su irin jeje da mutum yake ji a media, yanzu kamar ka kunna media zaka ji ana ta wa'azi saboda shi wannan azumin da wa'azin ya kara mutum tsoron Allah sosai. Kamar yanzu ka ga yamma tana yi da zan iya tafiya filin kwallon dan kalima, shi yanzu ka ga tunda azumin ne ya zo on and on ina gaban wa'azi kuma ya cire min wannan son zuwa filin kwallon na je na kalli kwallo saboda yanda wannan suke fadakarwa na aji tsoron Allah. Idan baka jin daɗin kai azumi takan kawo rakawa musulmi. Alhamdulillah.
Masu sauraro ga wannan sakon.
Duniya take ya kasa ake fitar miliyoyin kudi inda musulmai suke da wadanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yakar wannan musiba. To ina fata jama'a in Allah ya hada wani da irin wannan ciwo ba lallai bane mazinaci ne, ba lallai ya zama mai luwadi ba, yana iya dauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum yayi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen karin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma yan hanyoyi daban. To wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi, kar a dinga tsangwamar sa, kada a dinga la'antar sa, baka san yadda ya samu wannan ciwon ba. Kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya tsakanin sa ne da Allah, in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah. Allah kuma ya masa gafara, ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa. Saboda jama'ar musulmi, zunubi wani shu'umin abu ne. In ka tozarta me yayi, Allah zai zarafce ka da abin. In ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi. In ka nuna shi kace ga me kaza kai da shi. Annabi kuma ya ce al-ghibatu ashaddu min az-zina, yi da mutum ya fi zina tsanani. Saboda haka ɗan uwana musulmi, duk wanda muka samu yana da wannan cuta mai masa addu'a, kai ma kana da baya, ka gode Allah da kai baka yi, ka gode wa Allah da mahaifiyarka bata yi, ka gode wa Allah da ƴaƴanka basa yi, ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka basa yi, ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka baya yi. Assalamu alaikum.
Ustaz Tijani Bala Kalarawi kenan.
Madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takeice.
To a takeicen, jam'iyyar ƴan ra'ayin riƙau mai mulkin ƙasar Australia ta yi wata babbar nasara ta bazata a babban zaben da aka yi yau dinnan Asabar, sabanin abinda sashen ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna na cewa jam'iyya mai tsakatsakin ra'ayin gabadai za ta kawar da jam'iyya mai mulki daga mulki.
To madalla masu sauraro baki daya abinda ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da yake ya gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu ta yau wato Tian ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.